نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بيرغوتن الجماد الأولى shekara ta 1440 hijira ta manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine daidai da 10 ga watan 1 shekara ta 2019 shekarar miladiya. Azamu cigaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin munariya da salihin wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. A wancan sati da ya gabata mun faro karatu ne a cikin babin babu bayani anna sunnata idha qila lil musta'dhini man anta ay yaqula fulanun fa yusamma nafsuhu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin وكراهة قوله أنا ونحوها. wannan babi muka fara karantawa lokaci ya mana, wanda hadisan da suka rage a cikin babin hadisai ne guda biyu. Hadisin Ummu Hani akan sa zamu tashi insha Allah ta'ala. Malai ce wa an Ummu Hani radiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa yaghtasilu وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني. متفق عليه. وانا حديثي أنقوى أنكر بوش دقاء صحابيا أم هاني إر أبي طالب إرجاء الله تكار تبتا أغريتا. وانا حديثي إذا مكو من تبا من كبا تدشي أبايا أتكين باب مدمالا يقول لا يبياني كما دا حالت نمجي ييوى ما تسلم daga cikin ƴar uwarsa ko matarsa ko wacce ba muharramarsa ba idan ba a tsoron fitina. Malam ya gabatar da shi a wancan babi, yanzu ma kuma ya ƙara maimaita shi domin munasabarsa da babin da muke karantawa. Ummu Hani ya gida Abi Talib yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta, ƙalat ta ce ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na zo wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, wa huwa yaghtasilu alhali yana wanka a lokacin, wa fatimatu tasturuhu a lokacin ƴarsa Fatima yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tana suturce shi da wani abin suturcewa. Fa qala, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man hadhihi, wace ce wannan? Fa qultu, ita Ummu Hani sai ta ce, sai na ce ana Ummu Hani, ni ce Ummu Hani. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun rawaito. Idan ba a manta ba a wancan lokaci mun danye bayanin hadisin yadda yake da tsayin sa. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana wanka, ita Ummu Hani ta zo wajen ta masa sallama. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ji Maryam, Maryam mace ce, shi yasa kuka ji ya ce man hadhihi, wace ce wannan? Bai ce man hadha ba. Saboda haka sai ta gaya masa cewa ni ce Ummu Hani. To ba dai buƙatar mu ƙara maimaita hadisin saboda wancan lokaci mun kawo yadda hadisin yake gaba ɗaya. To amma dai babban muhalli shayad a cikin hadisin shi ne da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tambaye ta cewa wace ce wannan, sai ta ambaci sunanta sarahatan cewa ni ce wance, ni ce Ummu Hani. Daman kuma babin abin da yake sunana mana kenan, duk lokacin da ka je bakunta ko kuma ka je waje kana neman wani, idan kai sallama a waje aka buƙaci waye, to abin da aka shari'a ta buƙace ka da shi shine sai ka kira sunanka, sai ka ambaci sunanka, ni ne wani, kada ka ce ni ne kawai kai shiru. Kun ga wannan hadisi ya fito mai da abin karara, da annabi ya tambaye ta wace ce, sai ta ce me, ni ce ummu hani. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin ingantaccen littattafansu. وعن جابر رضي الله عنه قال أنكر قد جابر بن عبد الله يرجى الله تعالى تبتع قريشيتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وزن النبت إرادة أبنسي سقار تبتع قريشي إنجي جابر بن عبد الله يتي فدققت الباب سينكم قصقوفا فقال sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man hadha waye anan waye wannan yake kankasa kofa wa qultu jabir ibn abdullah yace sai nace ana ni ne fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ana ni ne ni ne ka annahu karaha kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai so abin da jabir ya faɗa ba ma'ana da yace waye yake magana sai yace ni ne sai ce ni ne kuma kamar abinda annabi yake nunawa bai ji dadin abinda Jabir ya faɗa ba, maimakon ya ce ni ne wane, kawai sai ya ce ni ne sai ne shiru. To sai annabi ya maimaita ni ne din saboda me, ya nuna masa bai ji dadin abinda yayi ba. Shi kansa Jabir ibn Abdullah da kansa yake cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ni ne yace to sai na fahimci kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ji dadin abinda na faɗa ba, kamata yana ce ni ne wane, ni ne Jabir shikenan. To amma sai yace kawai ni ne, dama babban abin da baban yake so kai mu zuwa gare shi kenan. Ba daidai bane idan ka je waje kana neman wani aka ce waye ka ce ni ne kawai ke shiru, ba daidai bane. Dole ne ka ambaci sunanka, ni ne wane ke, ko lakabinka ko alkunyanka, daga cikin abin da mutane suka fi saninka da shi, wanda da zarar ka faɗa za a gane kai ne wane, a baka dama ka fito, ko kuma idan baya son ganin ka ya ce ka koma, kamar yadda muka gabatar a baya. Wannan hadisi shi ma hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin ingantaccen littattafansu. Babu istihbabi tashmitil aatis idha hamida Allah ta'ala wa karahiyati tashmitihi idha lam yahmad Allah ta'ala wa bayani adabi tashmit wal utas wat tafa'ub. Wannan hadisi zai mana bayani game da mustahabbancin gaishe da mai atishawa, shine al-aatis, mai atishawa kenan. Ya ake gaishe shi? Idan mutum ya atishawa, me ya kamata kai da kake kusa da shi ka ce masa? Wa karahiyati tashmitihi idza lam yahmad Allah ta'ala, malai ce za a gaishe da shi mai atishawa ne idza hamida Allah ta'ala, idan ya gode wa Allah madaukakin sarki. Ma'ana sharadin shine idan ya ce alhamdulillah kai kuma sai ka gaishe shi, idan kuma ya shurufa kama sai ka mai shuru. Da kuma karhancin gaishe da mai atishawa idan bai gode wa Allah madaukakin sarki ba. Wa bayani adabit tashmiti, da kuma bayani game da ladabin yadda ya kamata a gaishe da mai atishawa din, me za a ce masa, wal utas, da kuma ladabin ita kanta atishawa din, me ya kamata ai idan an yi atishawa. Wat tafa'ub, da kuma hamma, idan mutum yayi hamma, shin shari'a tana da abin cewa game da hammar da zaka yi ko kuma ta da abin cewa? Idan tana da shi, menene abin cewar? Shi ne abin da zamu ji insha Allah ta'ala. Malam yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbi wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن النبي إرادة أمنسي سأرى تبتع قريش يتي إن الله يحب الأطاس ويكره التفاؤب, ألا مطلقين سركي ينا سن أتشاوى ويكره التفاؤب ينا كمكين هم. بل ما يسكت ما يسأل ألا مطلقين سركي يكي سن أتشاوى يكي كمكين هم. سيما لما يسكت سبودا ita atishawa, idan ka kalle ta zaka ga kamar abace da take nuna kamar karsashi ko kuma nishadi ga mutum, tunda idan mutum ya atishawa kamar wata cuta ya fitar daga jikinsa, kaga abin da yake haifa masa da karsashi da nishadi. Amma ita hamma fa abace da take nuna me, kasala da gajiyawa. Dan zaka ga galibi mutum baya yin hamma sai lokacin da yake jin bacci ko kuma yake jin yunwa. Galibi lokacin da ake atishawa mutum yake hamma kenan. Za ka ga idan mutum yana jin yunwa zai ta hamma. Idan mutum yana jin bacci zai ta hamma. To kaga yunwa alama ce ta me? Ta gajiyawa. Haka nan bacci alama ce ta me? Ta gajiyawa. To shi yasa sai malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana son atishawa saboda wancan karsashi da dan adam yake ji idan yayi ta. Sannan baya son hamma saboda kasala take jawo dan adam. Dan ko Qur'ani ka dauka zaka karanta da ka fara hamma to da wahala karatun naka yi. Da ka dauka Qur'ani zaka karanta an kai hamma sau daya kai hamma sau biyu sai ka ji kai barka aje ko dai ka je ka ci abinci ko kuma kai bacci. Idan ka tashi kai to daman ita hamma dama daga shedan take. To shikenan shedan ya samu abin da yake so sai ya kasalantar da kai yana kai karatun Al-Qur'ani a lokacin da ya dace. Idan ka ci abincin ko kai baccin ka tashi kuma a lokacin ma ka manta ma abin da ya sanya ka wannan baccin ko kuma ya sanya ka cin wannan abincin. Shikenan abin ya riga ya lalace. Manzon Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace fa idza aqasa ahadukum idan ɗayan ku yayi atishawa wahmidallahi ta'ala ya gode wa Allah madaukakin sarki kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah haqqi ne akan dukkanin musulman da ya ji shi yace alhamdulillah yace masa me yarhamukallah ina fata an fahimta idan ɗayan ku yayi atishawa sharadin shine sai yace alhamdulillah ya gode wa Allah kaji abin da ya faɗa to sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace haƙi ne akan dukkanin wanda ya ji wannan godiyarsa ga Allah madaukakin sarki yace masa yarhamukallah yayi masa addu'a shi ma yace masa Allah ya ji kanka to sai malamai suka ce menene hukuncin mutumin da yake cikin mutane da yawa su biyar ne ko su shida sai ya atishawa idan yayi atishawa kuma sai ya ce alhamdulillah sanan duk wanda suke tare da shi mutum biyar nan kuma mutum shida kowanne ɗaya daga cikin su ya ji alhamdulillah din sa shin idan ɗaya daga cikin su ya ce masa yarhamukallah ya dauke wa sauran ko kuma dole ne kowanne ɗaya daga cikin su sai yayi tasa yarhamukallah din mai zaman kanta ina fata an fahimta menene hukuncin haka to shi wasu daga cikin malami suka ce idan ɗaya daga cikin su ya ce yarhamukallah ya dauke masa ba lalle sai sauran sun faɗa ba amma wasu daga cikin malamai ba su yadda ba suka ce abinda lafazin hadisin yake nunawa shine annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi cewa yi haƙƙi ne akan dukkanin wanda yayi me ya ji shi ya ce me yarhamukallah ina fata an fahimta ashe indai haƙƙi ne akan kowa da ya ji wannan alhamdulillah ta su din ya ce yarhamukallah kaga ashe wani ba zai dauke wani me ba fadin yarhamukallah an fahimta ai ko to kaga wannan hadisin abinda yake nuna mana cewa indai mutun yayi atishawa yace alhamdulillah kaji shi yace alhamdulillah din kai da kaji shi to haƙi ne akan kace masa rahmukallah wannan zai fi zama ihtiyati zai fi zama fita daga cikin shakka ka koma cikin yaqini saboda haka kace masa rahmukallah din shine abin da yafi sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi cewa amma tafa'u amma ita hamma fa innama huwa minash shaytani ita daga shedan take an fahimta dama ita galibi hamma shedan ne yake zunguran mutun yake yin ta me dalili dan ya mai dariya idan kuma bai dau matakin da ya dace ba ma ya kai matakin shiga bakin sa kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala idan mutun yayi hamma ya bude bakin sa ha haka to lokacin da ya bude bakin sa a lokacin shedan yana gefe ne masa dariya sannan kuma zai kokarin shiga bakin nasa haka duk lokacin da mutun ya bari shedan ya shiga bakin sa ina zai zarce sai cikin sa shikenan kuma sai ta kitsa mutum abin da ba daidai ba annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ita hamma daga shedan take fa idza tafa'a ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falyarudduhu mastata'a ta yi kokarin mayar da hamman nan gwargwadon iyawarsa abin da ake nufi da mayar da hamma shine kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya shine falyakdhim ya gintse ta misali mutum ya bude bakinsa to kada ya bari bakin ya bude hankali hangame shi an gane iya wasu yayi kokari yayi me ya hana bakin budewa ya rufe shi shine wasu daga cikin malamai suka ce sai mutum ya dan cije lebansa na kasa ba hakuri zaka saka cije shi da karfi ba zaka ji ciwo dan kada zaka dan cije shi idan kai ne ya bude bakin kai haka in kai haka shikenan an fahimta da ka dan cije lebanka na kasa zaka ga bakin ba zai bude yadda ya kamata ba to shikenan kana ta fitowa to akwai kuma yanayin da zaka yi kai kana ta fitowa sai ta fito ba haka bane
kai ka gintsa ta din amma ta kigin zuwa bakin naka sai ya bude to Allah kusan kuma mai mataki shikenan sai ka dauki hannunka sai ka rufe bakinka da shi shikenan kai maganin shi da an fahimta a lokacin abin da shari'a take bukatar ka da shi kawai shine ka sanya hannunka ka rufe bakinka shikenan zancan wasu da suke cewa idan mutun yayi hamma ya rufe bakinsa sai kuma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim aya ka ne ko na ji da yawa daga cikin musulmi sun sha jin ana faɗa haka to wannan ba daidai bane babu wani zikiri da ya tabbata daga Annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi idan mutun yayi hamma zai faɗa abinda shari'a ta ce kai kai shi ne da zarar kai hamma ka hana ta fitowa bakinka zai bude yi kokari ka dawo da shi ya rufe ka hana shi budewa abu na farko kenan idan kuma dole sai ya bude din kai kai ka gimtsa shi taki tunda ta ci karfinka sai ta fito to bude bakin naka amma sai ka sanya hannunka sai kai me sai ka rufe shi idan ka rufe bakin nan wannan abin da zamu karanta a gaban hadisin na shaidan ya maka dariya ko kuma ya shiga ciki kamar yadda zai zo hadisin can gaba to insha Allah ta'ala duka kauce masa mataki dai ake so ka dauka ka sanya hannunka ka rufe bakinka amma fadan uzu billahi bai tabbata a cikin hadisi ingantacce daga Annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi wasu suna cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce in ma yin zagan naka minash shaitani nazgun sai ce me fasta iz billah idan shaidan ya dan zungure ka to ka nemi tsari ga Allah kuma an ce hamma daga wa take daga shaidan take ina fata an fahimta sai suke to dinda hamma daga shaidan take ai kamar zungurin shaidan da me zai ana ka ce a'udhu billahi to ai shi wanda aka saukawa da wannan ayar wa in ma yanzagan naka minash shaitani nazgun fasta iz billah ya fi ka sanin ma'anar ta shi ya kamata a ga aikin daga wajensa ba kai ba an fahimta idan da a ce ma'anar ayar shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yayi hamma yace a'udhu billahi minash shaitani rajim a wajen wa ya kamata a fara gani a wajen sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma tunda ba a ga yayi ba da yayi hamma ko kuma umarnin da ya ga mai hamma shine ya sanya hannunsa ya rufe bakinsa ko kuma ya hana ta fitowa gaba daya shikenan wannan ya ishe ka ka ce a'udhu billahi fa ai zikiri ne ai aya qur'ani ce zikiri ne amma kuma ba a faɗa su a nan wajen saboda haka wannan shine abinda ya fi dacewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikinku idza tafa'aba idan yayi hamma dhahika minhu ash-shaytan shaydan zai kuma gefe na yakyata masa dariya me yasa saboda shi ya zungure shi yayi wannan hamma shi sa na ga muku dazu gai galibi zaka ga mutum bayan hamma sai lokacin da yake cikin kasala ko dai mutum yana jin bacci ko kuma ya gaji da yawa ko kuma mutum yunwa yake ji da wahala kaga mutum yana hamma haka kawai ba ɗaya daga cikin dalilan nan to kaga dai gajiya da yawa wannan baka sala bace jin bacci baka sala bace yunwa fa akwai abin da yake raunan da jikin mutum ma kamar yunwa ina fata an fahimta kaga duk abin da shi dan yake amfani da su wajen me dan shi dan yake amfani da me raunin mutum wajen shiga inda yake saka masa wani amma rakiyo yake amfani da me rauninka lokacin da kake cikin rauni to kaga lokacin da ka gaji da yawa sai ya lallabo sai ya rinka zungura ka kana yin hamma kamar yadda na ga mai dazu lokacin da kake jin bacci ko lokacin da kake jin yawa da ko Qur'ani za ka karanta da ka fara ko ba ko da ba ka yin hamma za ka sai yin ta kake ka budo alqur'ani ka fara karantawa sai ka ji hamma ka ci gaba sai ka ji hamma to duk inda kai daya biyu uku da wahala ka iya ci gaba baka aji Qur'ani nan ka koma ka kwanta kai bacci to ya samu abin da yake bukata ke to duk lokacin da kai hamman nan kuma sai ka bar bakinka a bude ka wage shi gaba daya to ya samu abin da yake so sai ya koma gefe ta kyakyata maka dali hadisin gaba ma cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce mana shi gaba daya zuwa je ma ya gaba daya ya fada cikin bakin naka ba shikenan an gama ba yakan yi haka lalata shaidan ta kai duk inda mutum baya tsammani duk inda mutum baya tsammani lalata shaidan ta kai ba wai ya shiga cikin bakinka ba kadai wani lokacin ma har zuwa yake baka fitsari aka kamar yadda hadisi ya tabbata ana hira aka ambaci sunan wani mutum cewa wane fa ai tun da ya fara bacci bai tashi ba sai da asuba sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ai zakar rajulu bala shaytanu fi udnayhi ai wannan mutum shaidan ne yayi masa fitsari a cikin kunnuwansa idan mutum idan shaidan ya ma fitsari a cikin kunnuwanka me zaka eji babu zaka sai a ta kiran sallah ai a salati kana ta bacci sai ko ina an gama sallah asuba safiya ta fara sannan sai ka farka shikenan shi abin da yake bukata kenan wannan gwaggwaban ladan da ake samu na sallah asuba kai ka rasa shi a lokacin da mala'iku suke canjin aiki da sallah asuba kai ka rasa shi idan kana cikin mutanen da suke sallar asubahi a lokacin idan mala'iku sun koma wajen Allah subhanahu wata'ala Allah zai tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayana bayina aya kuka baro su sai su ya ubangiji mun je musu suna sallah kuma mun bar su suna yin sallah saboda ana canji ne tsakanin lokacin sallar al'asar da kuma lokacin sallar asubahi saboda haka lokacin da suka zo kuna sallah a cikin jami'i lokacin da ya tafi kuma su koma ga Allah madaukakin sarki nan ma kuna sallah to kai duk wannan garabasar da shedar da ake samu daga mala'iku kai kana can kana bacci ba ka samu kudi daga ciki ba wannan kuma shine babban abin da shedan yake bukata ga dan adam yaga duk abin da ya kamata ya samu na rahama da falala a wajen Allah subhanahu wataala ya rasa shi shi shine jin dadin sa babban jin dadin sa ina fata an fahimta kaga kai kuma a matsayin ka na musulmi mai son shiga aljanna abin kamata ka bari shedan ya samu riba akan ka ba saboda duk abin da ka san shedan zai yi dariya akan sa yau kudi ka guje shi daya daga cikin abin da shedan yake so shine idan kai hamma ka bar bakin ka a bude ka hangame shi kamar yadda wasu suke sai mutun ya bude bakin sa haka sai ka ce zai hade mutun to ba daidai bane ga abin da shari'a ta ba mu umarni dan uwa shine sai ka kokari ka gimtse ta sannan kuma ka sa bakin ka ka rufe to abin tambaya a nan yan uwa shine annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce idan mutun yayi atishawa sai dan uwan sa ya ce masa me idan yace alhamdulillah sai dan uwan sa yace masa me yarhamukallah amma ku sani cewa ƴan uwa idan mutun yayi atishawa a gabanka ko wane ne sai ya shuru to babban abin da shari'a tace maka kai ma sai kai masa shuru mutun yayi atishawa ya shuru kace masa yarhamukallah kasa ba Allah ba daidai bane an fahimta saboda ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza aqasa ahadukum wa hamidallah idan yayi atisa wa hamidallah ya gode wa Allah kana haqqan ala kulli man sami'ahu haqqini akan dukkan wanda ya ji shi yace masa yarhamukallah amma idan yayi atishawa bai ce alhamdulillah ba fa ina fata an fahimta ba haqqi bane akan kowa yace masa yarhamukallah to idan yace alhamdulillah na gode wa Allah saboda falala da ya samu ta fitar da abin da yake tattare da shi na cuta to kai kuma da kake tattare da shi kake kusa da shi sai ka ce masa me yarhamukallah Allah ya maka rahama to shi fadin alhamdulillah da ku yarhamukallah wani lokaci zaka ga mutun yana ya tsinci kansa a cikin yanayi na sallah yake kuma sai ya atishawa haka ne to shin zai ce alhamdulillah idan ya ce alhamdulillah kai kuma ka ce masa yarhamukallah an gane yawa to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba za a fada ba misali imam malik ibn anas rahimahullah fatawassa shine idan mutum yace yayi atishawa to ba zai ce alhamdulillah ba sai dai yace zai fada a cikin zuciyarsa kada bakin sa ya motsa wannan ita ce fatawa imam malik zai fada a cikin zuciyarsa kada bakin sa ya motsa amma ɗaya daga cikin daliban sa suhunun shi kuma yake cewa hatta a cikin zuciyar ma mutum ba zai fada ba an gane amma mazhabin shafi'iyya suka ce mutum zai ce alhamdulillah ba a zuciya ba bakin sa ma zai motsa idan kana cikin sallah sai kai atishawa bane fika ce alhamdulillah babban malami Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz yake cewa saboda an samu ɗaya daga cikin sahabbai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah ya zo ya shiga bayan annabi da aka yi ruku aka dago sai yace alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mun karanta hadisin a cikin salatin nabi ko da ya faɗa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai hana shi cewa me yasa ka ce alhamdulillah a cikin sallarka ba bari ma da aka gama sallah cewa yi ra'aitu bid'an wa sab'ina malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha awwal ya ga mala'iku wajen guda kaza annabi ya faɗi adadin wani mala'iku cewa ya ga su suna rige-rige waye zai daga wannan abin da wannan bawan Allah ya faɗa to shi yasa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ko da kana cikin sallah idan ka ce alhamdulillah babu laifi amma inda gizon yake saka shine wanda yake kusa da kai zai ce yarhamukallah idan ya ce yarhamukallah kaga yayi mukhataba da kai kina yayi magana da kai haka ne wanda kuma magana tsakanin mutum da mutum a cikin sallah haramun babu abin da yake inganta na zantuttukan mutane a cikin sallah babu abin da yake inganta saboda haka malamai suka ce in mutum yace alhamdulillah ko da ya faɗa din kai baka ce masa yarhamukallah ba shi yasa su kansu wanda suka ce a ce alhamdulillah din suka ce mutum zai faɗa ne gurgurdan da zai je da kansa kawai alhamdulillah shikenan saboda haka ƴan uwa zance mafi inganci babu laifi idan kana cikin sallah kai atishawa kace alhamdulillah akan kanka babu laifi insha Allah ta'ala ina fata an fahimta yawa amma koda wani ya ji ka a kusa da kai kada ya ce ya rahmu kallan ba daidai bane wannan yayi magana in ya faɗa haka hakan zai iya bata masa sallah Allah madaukan sarki ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihi nasa hadisi na gaba wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta karanta bata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ انفتي رادا امنتي صار تبتا اغري شي يتي اذا عطس احدكم اذا دينكو يي اتشاوا فليقل يتي الحمد لله يغودي الله مدوكين سركي وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله دان uwansa kuma da yake tattare da shi ko kuma abokinsa sai yace masa yarhamuk Allah Allah ya maka rahama فإذا قال له إذن شي كما يتي ده شي يرحمك الله يتي ماشي يرحمك الله معنى إذن نقص دك كو دان uwan ka ko abokin ka yace maka yarhamuk Allah falyakul shi wanda ya atashawa a karan farko sai ya kara cewa yahdikum Allah wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya kuma gyara halayenku ya kuma gyara sha'aninku ina fata an fahimta to kun ga wannan shine babu karin da yake babu shi a cikin wancan hadisi ma'ana abinda shi wanda ya atishawa zai kara mayarwa a karo na biyu idan kai atishawa kace alhamdulillah sai ya ce me yarhamukallah kai kuma sai ka kara cewa me ya hadikum Allah wa yuslihu balakum kai ma kai masa addu'a ke yawa tunda kaga da farko da kace alhamdulillah ka gode wa Allah ne shi kuma sai maka addu'a ce yarhamukallah Allah ya baka rahama to kai ma sai ka mayar masa da addu'a da ya maka cewa Allah ya shiryar da ku mai kuma gyara halayenku ina fata an fahimta yawa to wannan shine abinda ya dace ka gaya wa wanda yake mutumin da yake a kusa da kai idan yace maka yarhamukallah wannan hadisi shi ma rawi al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa annabi Musa radiyallahu anhu qala an karbo daga abi Musa yadda Allah ta tabbata a gare shi yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله تيرا دا امنتي سكار تبت ا غريشنا تيوا اذا اقص احدكم اذا دينكو يا اتشاوا فحمد الله يغودي والله فشمتوه تو كو غيشيش شي ني كو تشي مسمي يرحمك الله فان لم يحمد الله اذا كو بي غودي والله مدكين سركي با فلا تشمتوه كدا كو غيشيش كدا كو تشي مسمي رحمك الله rawa hu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi to wannan dai shine abin da muka maimaita a bayan ko muka ce kun ga wannan umarni ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ya ce yarhamukallah ka ce masa me idan ya ce alhamdulillah ka ce masa me yarhamukallah idan ku bai fada ba fa annabi yace falam falatu shamitu kada ku gaishe shi wannan shine kaida ta fadin yarhamukallah ga mutumin da ya atishawa kenan حديث نغبا وعن انس قال اكرب ودك انس بن مالك يتي قال قص رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسو متاني غدا بيو سن يي اتشاوا ا وجن النبي تيرا دا امنتي تسار تبتا ا غريشي منزل الله تيرا دا امنتي تسار تبتا ا غريشي ينا زاوني دا متاني دا داما سي اكا سامو متين بي دغ سيكين سكاي اتشاوا وانجن يي اتشاوا wannan ma yayi فسمت احدهما ولم يشمت الاخر سي النبي تيرا دا امنتي تسار تبتا ا غريشي يي غيشه دا دايا dayan kuma sai annabi masa shiru bai ce da shi kuma ba sai ya juya kalle sai ya ce yarhamukallah dayan fa sai annabi masa shiru bai ce masa komai ba bai kuma kalle shi ba fa qala alladhi lam yushmituhu sai annabi sai shi wanda ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gaishe shi ba sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atasa fulanun fashammatahu wane yayi atishawa kuma ka gaishe shi wa qastu falam tushammitini ni kuma ne atishawa baka gaishe ni biya manzon Allah فقال سي انم تيرا دا امنتي تسار تبت ا غريشي تي هذا حمد الله شي wannan abin da yasa na gaishe shi saboda ya gode wa Allah wa innaka lam tahmad Allah kai kuma gashi baka gode wa Allah madaukakin sarki ba shi yasa ban gaishe ka an fahimta ashe kun ga bayan annabi ya ce idan mutun yayi atishawa bai gode wa Allah ba kada ka gaishe shi kada ka ce masa yarhamukallah to ashe kuma gashi ya aikata abin a aikace ya tabbaka shi a cikin aiki to sai malabe suka ce yanzu idan mutun yayi atishawa a gaban ka bai ce alhamdulillah ba ko zaka tunatar da shi an gane kuwa zaka ce masa wanda kai atishawa baka ce alhamdulillah ba zaka ga masa haka malamai suka ce a saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan da yayi atishawa a kusa da shi kawai shuruye masa an fahimta sai dai idan kana niyyar karantawa ne wannan babu laifi mutum bai san hukuncin bane kwata kwata bai san akwai wani hukunci na yace alhamdulillah idan ya atishawa ba haka ne wannan ai ba abin mamaki bane ko yanzu ku nan duk da muke cikin birni alhamdulillah kowa ya sani wani sai ya ga abin mamaki ne a ce mutum ya atishawa bai san annabi cewa alhamdulillah ba wallahi akwai da yawa in ya atishawa kawai yadda kaga zai atishawa go yancin sa shikenan kawai cigaba da harkokin sa babu ruwan sa ana fada wani abu ana jiki ba bai sani ba to irin wannan idan ka fahimci haka yake babu laifi min babu ta'lim sai ka karantar da shi ka koya masa yadda ake an gane amma mutum yana sane ya san hukuncin ana cewa alhamdulillah sai ya ki fada to shikenan kai ma kawai sai ka mai shiru yi atishawa ya shiru kai ma sai ka mai shiru a cigaba da hira ina fata an gane yawa kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi na Anas dan Malik da Allah ta tabbata a gare shi حديثي نجبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بدك سابي أبو هريرة يرجع الله تكار تبت أجريش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأر تبت أجريش يا كسنتي إذا عطس إذا يأتي شوا وضع يده أو ثوبه على فيه يكن سن يهننسا كوكما تفافن سائنا أبا كنس سي كاري أبا كنس هكا معنى إذا يأتي شوا سي هكا an fahimta ko kuma ya tattaura ka tufafin sa haka sai ya sanya a bakin sa haka idan ya tashi atishawa ta tashi fitowa sai ta fito akan me ko dai akan bakin sa ko kuma akan tufafin sa ina fata an gane yawa yace wa khafaba aw ghabba biha sautahu sai kuma yayi kasa shine khafaba ya sassauta aw ghabba ko kuma ya gimtse duk kusan ma'anar sa daya da khafaba da ghabba duk abin da suke nufi ai kasa da abu Allah madaukar sarki ya ce kullil mu'mini aw lil mu'minati yaghdhubna ko ai shine daga gabba ne wannan kuma waqbid lahu ma janaha dhull min arrahma ko ai gashi nan khafaba kai kasa haka nan gabba shi ma kai kasa ka sassauta idan mutun ya toshe hancin sa da bakin sa ko kuma ya toshe bakin sa zaka ga idan atishawa ta tashi fitowa ba ta fito da karfi da ya ta da mutane ta daga kowa hankali ba haka bane wani ya atishawa inda kasan za ta shi kiyama haka sai kowa ya ji tosh haka ba daidai bane kwarai da gaske ladabi shine sai ka samu tufafinka ka sanya a bakinka ko kuma ka sa hannunka a bakinka idan ta tashi fitowa kaga karabta sautinta zai karai da zida mutane ba zai yi ba insha Allah ta'ala amma in ka bar bakinka bar haka kawai ka bude abin din zaka ga wani ma yana sane inda ka san sai shi kansa ma sautin ata cewa karo shi yake dan abin din sa sau da aka wannan ba daidai ba ne ya ce shakkar rawi a marocin hadisi ne shakka abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya faɗa ko kuma abinda malamin sai karantar da shi cewa yi khafaba ko gabba ma'ana dai kun ga kalimatani ne mutaradifatani duk kowace ta ɗau ma'ana ɗaya an gane to da ya zo da aka karantar da shi sabin da ya karantar da shi ko kuma sabin da zai rawaito hadisin ko dai khafaba aka ce ko gabba to shi dai tashi karantarwa sai ka sa tantancewa to kun sar amana ilimi kuma baka fadar abin da ba shi a ga maka ba daidai wadai da an baka haddace shi ba ina fata an fahimta to sai da ya bayyana musu cewa ko dai khababa yace ko gabba yana da tabbas din a cikin wannan ya fadi guda ɗaya sai dai bashi da tabbacin wanne ne a ciki ina fata an fahimta yawa to amma dai ba matsala insha Allah ta'ala duk ma'ana su daya to sai malami suka ce amfanin wannan shine idan kai atishawa ka toshe bakinka da hancinka abu na farko saboda abubuwa ne guda biyu abu na farko shine idan mutum ya atishawa akwai ƙwayoyin cutar da za su iya fita daga bakinsa ko daga hancinsa ɗan uwa ba haka bane haka ne saboda kun san musamman atishawa ɗaya daga cikin abin da yake kawo ta wani lokaci za ka ga akwai mura haka ne akwai mura mutum wani lokaci za ka ga yana yawan atishawa idan yana mura to mura kuma ɗaya ne daga cikin cututtuka da ake iya ɗaukar su suna ɗaya daga cikin cutukan da suke yin transmitting daga nan su koma nan saboda haka idan mutum ya toshe hancinsa duk wanda ke kusa da su wanda suke tattare da kai kaga Allah madaukakin sarki zai kare su daga me a tartatsowar wannan cutar su ma ta harbe su abu na biyu shine idan mutun ya atishawa a baya iya control din abin da yake bakin sa ko hancin sa haka ne idan mutun ya atishawa abin da yake bakin sa na yawu zai iya fitowa haka ne abin da yake bakin sa ko kuma yake hancin sa na majina zai iya fitowa ba haka bane to kaga wannan kuma abu ne da a dabi'ance dabi'a tana kyamar su to bai kamata ka fito da su a ga mutane a kyamace su ba saboda ka kare mutane wannan abin saboda ka sai ka sa ka kare hancin ka ina fata an fahimta sai haka hikima ce babba sai haka idan mutum zai atishawa ya kware sa hannun sa sai kare hancin sa haka inda hankin sa aljihun sa sai ya dauko ya sa yayi shikenan kaga duk abin da ma suka fito in kisa ka share shikenan babu wanda zai gani Allah ya sa mu dace wannan hadisi rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa qala hadithun حسن صحيح حديث نغبا عن ابي موسى رضي الله عنه قال اكربو دغ ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى تبتا غريشي يتي كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا سن كسانتي سنا ين سنا ققرن قيركرو اتشاوا ا وزن النبي صلى الله عليه وسلم تصار تبتا غريشي ني يتعاطسون ام فهمتا اي دغ daga mufa'ala ne ma'ana kokarin kirkiro abu an fahimta idan suka zo na a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koda atisha bata zo mutum ba sai kokari sai ce alhamdulillah wai me yake so wai so yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa yarhamukallah an gane yawa yarzuna ay yaqulu lahum yarhamukumullah suna fata wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu me yarhamukumullah Allah ya muku rahama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su kan sun riga sun san cewa manzon Allah ne rasulullahi ne saboda haka sun san addu'ar sa tana da tasiri a wajen Allah madaukakin sarki an gane idan manzon Allah ya ce musu yarhamukallah me ya ce musu kenan Allah ya muku rahama duk mutumin da Allah ya masa rahama zai sashi a wuta ba zai sashi a wuta ba ina fata an fahimta to wai abin da suke fata kenan annabi musu addu'a fa yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya ji su sun yi atishawa ne suka ce alhamdulillah sai annabi yace musu yarhamukallah sai yace musu yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya kuma gyara dabi'unku da halayenku wannan addu'a da annabi ya musu idan Allah ya shiryar da su shine su yi me su garba addinin musulunci kenan a gane kaga wannan ai babu laifi kana da wani aboki wanda kuke abokin kasuwancin ka ne ko abokin mai dinka arne ne ba musulmi bane ka ce masa Allah ya shirye ka akwai laifi a wannan babu laifi idan Allah ya shirye shi yayi me kenan kai karba addinin musulunci kamar yadda na shami mai ta mana ai abin da ake bukata kowanne mutumin da bai gane ba duk mutumin da bai gane ba abin da ake fata shine ya gane ba ya je ya mutu a rashin ganewa ya je ya shiga wuta ba ba abin da ake fata kenan ba duk mutumin da yake da wankakke zuciya wannan shine fatan sa musulunci ya ƙara samun tagomashi wanda ba sa ciki su shigo ciki shine abin da ake so shi yasa ai ka ga ko doshe ana tafiya wa'azi a je ai wa'azin maguzawa ai wa'azin kaza a musulunta da mutane dan me yasa so ake ai a shigo da su to idan ka ce masa Allah ya shirye da shi addu'a kai masa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maimakon wancan abin da suke bukata sai ya canza abin sai musu addu'a ce yarhamukumullah ay sai ya ce musu yahdikumullah wa yuslihu balakum Allah ya shirye da ku ya kuma gyara halayenku da kuma dabi'unku wannan hadisi shi marawawu Abu Dauda wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun to yan wannan hadisi malamai suka ce baya halatta ga mutumin da yake ba musulmi ba idan yayi atishawa kai masa addu'a da rahama dan a ka'ida a shari'ance shari'a musulunci ta hana mutumin da yake musulmi yayi wa wanda ba musulmi ba addu'a ta samun gafara ko ta samun rahama wannan haramun ne ina fata an fahimta lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz alhamdulillah idan mun kawo wadannan soshi malam albani ya kawo mana bayani akan su haramun ne mutumin da ba musulmi ba idan ya mutu kace masa Allah ya masa rahama ko Allah ya masa gafara wannan magana ta kai dai ka saba Allah madaukakin sarki saban Allah ne kai wani arne addu'a da cewa Allah ya masa gafara ko Allah ya masa rahama ba daidai bane saboda haka bai kamata ba ko wani ne wanda ka sani idan ya rasu ko abin da ya kamata haka to sai dai kai masa ta'aziya irin tasu amma ba ka ce masa Allah ya masa rahama ba me ce ta'aziya irin tasu sai dai kai masa sorry ba ka ake ce musu ba sorry zaka ce masa amma kada ka je saboda abin da ka rinka cewa Allah ya ji kansa ko Allah ya masa rahama wannan ka saba Allah idan kai haka bai kamata ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am
Allah ji kashi okay eto abawa ne fi suka ce Allah ji kashi da azaba mana indai Allah ji kashi ne Allah ji kashi da azaba ai hadisi ya tabbata ga idza marrata bi qabri kafirin fabashirhu bin nar to wannan ai babu laifi wa alaikum salam na'am 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 sallallahu alaihi sai sun ce alhamdulillah ya amma a ba za kai ba ai ko musulmi dan uwanka idan bai ce alhamdulillah ba me aka ce kai masa shuru bari arne ai su ma suna yi ne na ga muku abin da yasa suke saboda sun san ai manzon Allah tsira da aminci tsara ta a gare shi manzon Allah ne tare da cewa sun kin imani amma sun yarda da cewa manzon Allah ne to sun riga sun san tasirin addu'ar annabi a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa suke so manzon Allah ya musu wannan addu'ar to manzon Allah kuma ya gano wayan nan shi yasa yake musu wancan addu'ar shine amma mutumin da yake arne ba ka ce masa ya hadikum Allah subhanahu wa ta'ala idan ba abin nan din yayi ba Allah ya samu dace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha tafa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna ash-shaytana yadkhulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idha tafa'aba ahadukum idan dayanku yayi hamma falyumsik to ya kame biyadihi da hannunsa alafihi a bakinsa ya kama wannan hammar da hannunsa ya sanya a bakinsa ma'ana yi haka kenan to yana ta fitowa to anan wajen ƴan uwa za ku ji wasu daga cikin mutane suna kawo wasu tafsilat cewa mutum sai idan zai yi menene sai ya sa tafin hannunsa ko bayan hannunsa duk inda mutum abinda ake bukata kai ka toshe bakinka an gane ko haka za ka sa wai idan hannun dama ne ka sa na dai dan manta abin yawa wa idan na dama ne sai ka sa wannan ina gune kuma sai ka sa wannan wannan ba shi da asali ba daidai bane abin da aka ce kawai shine ka toshe bakinka da hannu zaka toshe bakinka duk abin da ya samu sai ka toshe bakinka da shi abin da ake nufa shine ka hana wannan hama fitowa amma zancan kai idan wannan ne ka duk wannan bai tabbata a cikin hadisi ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya allala hakan da cewa idan ka bar bakinka a bude baka toshe shi ba sannan baka yi abin da muka faɗa a baya ba na gimtse ta shine fa inna ash-shaytana yadkhulu shaytan zai shiga bakinka ina fata an fahimta shaytan zai yi me zai shiga bakinka wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa dan uwa dai kamar yadda muka ji wannan shine ladabin hamma da atishawa insha Allah ta'ala daga yanzu na san mun wuce wajen da yawa daga cikin mun sani wanda ma ba sani ba alhamdulillah gashi nan dan mun samu albarkacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu istihbabil musafa musafahati inda liqa'i wa mushashati alwajhi wa taqbil yadi ar-rajul as-salih wa taqbil waladihi shafaqatan wa ma'anaqati al-qadim min safrin wa karahiyati wa karahiyati al-inhina wannan hadisi wannan babi zai bayani ne game da mustahabbancin musafaha abin da ake nufi da musafaha da wasa shine gaisawa wace irin gaisawa ta hannu da hannu wanda ya kawo hannun damansa wancan mai kawo hannun damansa su gaisa to wannan mustahabi ne a cikin addinin musulunci abu ne mai kyau inda liqa'i yayin da aka haɗu tsakanin mutum biyu ko kuma tsakanin jama'a da jama'a wa bushashatul wajhi da kuma sakin fuska shine bushashatul wajhi ya kasance fuskarka idan ka ida mutum zaka yi masa dariya ka saka masa fuska ga babu alamun me daure fuska a tattare da kai to wannan shi ma mustahabi ne zaka samu ladan sadaka idan kai haka wa taqbil yadir rajul salih da kuma sumbatar hannun mutumin da yake nagartacce me ake nufi da wannan shine idan mutum kamar babban mutum sarki ne ko babban malami al'ada ta gudana ta larabawa sukan sumbaci hannunsa to babu laifi wannan ko da a shari'ar musulunci ina fata an fahimta amma haka mu anan yadda al'adar mu take kwata kwata babu irin wannan haka ne yanzu goisa da mutum ko ka jawo hannunsa bakinka saboda Allah sai dauka cizansa zakai ko wanda ba mu ba mu da wannan gaskiya ba al'adar bace kwata kwata yawa amma su suna yi ba kowa kuma ake wa ba sai wani babban mutumin da ake fatan wata albarka a tattare da shi
wani sarki ne babba ko wani babban malami ne idan aka gaisa shi sai gaisa sai ga dan jahannin sa dan san mace shi wannan shi ma babu laifi insha Allah ta'ala ina fata an fahimta yawa wa taqbil waladihi shafaqatan da kuma shi ma babu laifi mutun ya sumbace dan sa saboda tausayawa mutun ya sumbace dan sa irin sumbata ta me ta jin kai da tausayawa da kuma soyayya wannan akwai ta ko shi ma babu laifi wa ma'ana qatl qadimi min safari da kuma rungumar mutumin da ya dawo daga tafiya wannan galibi duk al'adar larabawa ce wanda mu gaskiya ba mu san ta ba za ga idan mutum ya dawo daga tafiya ba ko doshi ita ma ake yin ta ba galibi sai mutumin da ya tafiya ya dawo ko aka dade ba a hadu ba to da an hadu sai ga an rungume juna ina fatan fahimta wannan shi ma larabawa sai amma mu ba mu san wannan ba ba washe bai san wannan abin ba ba haka bane dede wanda suka zauna a kasashen Larabawa da sauransu wani lokaci zaka tana dan gudawa to amma da sun yi sai ga kai kanka abin ya zama wani babbar kuya a wajenka saboda ba a saba ba wa karahiyatu lilhina da kuma makaruhi ne dukawa ko kuma durkusawa mutum lokacin da za a gaishe shi ina fata an fahimta bar mu karanta hadisa an abil khattab qatada ta qala qultu li anas an karbo daga abil khattab shine qatada Almajir Anas dan Malik ne yace nace da Anas dan Malik babban sabiyin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akanatil musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Anas dan Malik kai dai sabon Annabi ne shin gaisawa ta kasance tsakanin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shin suna gaisawa tsakanin su qala na'am sai Anas yace eh suna gaisawa ina fata an fahimta abu ne da yake wanzajje sananne a tsakanin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna gaisawa hannu a cikin hannu idan suka haɗu sai dai kamar yadda Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa ita wannan gaisawa galibi sabai suna yin ta ne idan mutun ya je wajen mutun domin su tattauna ka tashi ka je wajen wani dan ku yi wata magana ko abin da ya kama da haka to galibi anan gaisawa ta kan faru amma wucewa ka zo ita wajen wasu mutane abin da sabai suke shi ne kawai suke musu sallama ka wuce ina fata an fahimta wannan shine haka dabi'a sabai ta gudana akai idan zaka wuce sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallama sai mu sallama sai ka wuce amma idan ka je wajen mutum to sai ka mika masa hannu ku gaisa ina fata an fahimta yawa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa an Anas qala radiyallahu anhu qala lamma jaa ahlu al-Yaman qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kad ja'akum ahlu al-Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahati wannan hadisi an karbo shi daga Anas bin Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yace lokacin da mutanen Yaman suka zo su a mutanen Yaman su Abu Musa al-Ash'ari an fahimta mutanen Abu Musa al-Ash'ari lokacin da suka zo wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun taho daga garin su a cikin tawaga a cikin mutane suna rajas suna shauki na haduwa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabban sa suna cewa gadan نلقى الأحبة محمدا وحزبا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا غوبي زام هذا مسويا أن محمد دسابن صلى الله عليه وسلم سكتوا سنة ونن واقع متى نيني ده النبت إرادة أمن تيس أرد بتا أغريش ياي بيس سوء الأشعريون سنك سنسي إيدا قد كم فلا لسوشيني إذن سنة تفيا كوزو من جدا sai abin hannu ya karanci a wajen wasu to sai kowanne ɗaya daga cikin su ya kawo abin da ya mallaka na abinci haka suke mai buhu 20 ya kawo mai buhu 30 ya kawo mai kwano 5 ya kawo mai buhu 1 ya kawo wanda ba shi da shi ma ya zo sai a hada abincin gaba ɗaya a waje guda sai a raba daidai wadi da kowa ya ɗauka ya kama gaban sa ina fata an fahimta haka suke yi su haka suke yi idan aka rasa abinci ko abinci ya kamfa haka suke kowa sai ya kawo abin da ya mallaka ko buhu ɗari kake da shi haka zaka kawo ka jibge wanda ba shi da komai kuma shi ma ka zai zo ya tsaya a ciki sai a raba daidai wa daidai idan buhu ɗaya ka samu mai buhu ɗarin na shi ma wancan buhu ɗaya zai samu Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji daɗin abin da suke ya ce musu hum minni wa ana minhu sunawa ne ni ma nasu sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da suka taho daga garin su Yaman suka zo wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka taho sai annabi yake cewa gashi nan mutanen Yaman sun taho muku sun zo muku sai ya faɗi wata falalata sai ya ce hum awwalu man jaa bil musafah su ne farkon wanda suka fara sunnanta musafaha a cikin larabawa dan da asali musafa ba al'adar laraba ba ce ba sai abinda balarabe yafi shine me almu'anaka almu'anaka shine me rungumewa ina fata an fahimta wannan shine al'adar balarabe galibi idan an gaisa ko kuma idan aka hadu rungumu juna ake ba gaisawa ake ba amma su abu musal ash'ari mutanen yaman da suka taho anan aka fara samun me musafa suka fara miƙa sabai hannu ana gaggaisawa annabi ya ce su da suka fara sunnanta musafa sai kuma annabi ya tabbatar da shi an gane ma'ana ba wai sunnantawa kada yake fada ba ma'ana tabbatarwa ce ma'ana shari'a ta karbi wannan aiki da su aiki ne mai kyau tunda zamu zo mu ji hadisin da yake bayani akan falalarsa a gaba insha Allah ta'ala wannan hadisi rawu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa an al-Bara radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an karbo shi daga al-Bara dan Azib yace manzon Allah tsirara amsi tsara tabbata a gare shi yace ma min muslimaini yaltaqiyani babu yadda za a musulmai guda biyu su hadu fa yatasafahani si musafaha su bawa juna hannu su gaisa bari ku ji abin da Allah zai musu sai manzon Allah yace illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa face lokacin da suke rike hannun su dinnan sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu zunuban su kamar su rabu ina fata an fahimta wannan shine falalar gaisuwa idan mutum biyu suka hadu suka gaisa hannun su ya hada da juna to ba za su rabu ba sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zunuban su wannan hadisi kamar yadda kuke ji shi Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne da yake ingantacce ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi saboda kai musafa yadda ake yinta hannun dama da hannun dama ake yinta bayan musafa da hannun hagu sannan gaisawa kawai ake yi kuma ana yin musafa ne da hannu ɗaya kawai ba da hannu biyu ba an gane dan wasu zaka ga idan aka gaisa da wannan hannu kuma sai an kawo ɗayan kuma shi ma sai a sa a haka haka ne to ba daidai bane abanda suna ta gudana akan sa shine hannu ɗaya kawai ake bayarwa ai musafa kuma sau ɗaya ake idan wani sai ku gaisa sau uku ba haka bane akai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sai ta sau ɗaya ake idan akai sau ɗaya shikenan ya wadatar haka suna ta gudana akan sa ina fata an fahimta wannan sauran kuma da za ku yi duk wannan wannan kun kirkiro shi ne akan kanku hadisi na gaba na karshe wanda kuma akan su zamu dakata insha Allah ta'ala wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu Allah ta'ala tabbata a gare shi yace qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah ar-rajulu minna yaltaq yalqa akahu aw sadiqahu mutum ne daga cikin mu ya hadu da dan uwansa ko kuma abokin sa ayan hanilahu shin zai duka masa zai durkusa masa ina fata an fahimta ku tsaya ku ji abinda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana cikin tafiya sai ya hadu da dan uwansa ko kuma abokin sa za su gaisa durkusa masa zai yi qala la sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce masa a'a kada ya durkusa qala afa yaltazimuhu wa yuqabiluhu afa yaltazimuhu wa yuqabiluhu shin zai kama shi ne ya rungume shi ya sambace shi iltizam anan shine mutun ya rungume shi ya kuma sambace shi zai masa wannan ne qala la sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce a'a ba zai masa haka ba wannan ba shari'a bace qala sai dai wannan mutum ya karanta tambaya a karon na uku yace fa ya'khudhu fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihuhu shin zai kama hannun sa ne ya musafaha da shi ya gaisa da shi qala na'am sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace eh rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan imam tirmizi ya rawaito kuma yace hadisi ne da yake hasan ga dai da hadisin yake ai kowa ya ji shi ko to haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fada cewa idan ka da dan uwanka ba za ka duka masa ba ba kuma za ka kama shi ne ka rungume shi ka sambace shi ba me za ka yi masa gaisawa za ku yi don muka samu wancan ladan da ake samu haka hadisi yake wannan hadisi ne wanda yake ingantacce imamu tirmidhi ya inganta shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi tare da wasu daga cikin malamai na hadisi sun da afa shi amma dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bi hanyoyin hadisin ya ce hadisi ne da yake da matsayin
hadisi hasan, hadisin da ya inganta. To fatawar malamai game da abin da ya shafi dukawa ko durkusawa shine ba daidai bane wani ya duka wani ko ya durkusa wanda niyyar gaisuwa. Haramcin yakan ƙara girmama idan abin ya kai zuwa ga ruku'u ko sujjada. Ina fata an fahimta. Idan durkusan ya kai zuwa ga daidai da kake ruku'u, in zakai ruku'u a cikin sallah ko kuma kai zuwa ga sujjada, to haramcin yakan ƙara girma, yakan ƙara budewa. Wasu daga cikin malamai suka ce idan abin ya kai ga kaiwa mutum ruku'u ko sujjada da niyyar girmamawa, irin girmamawa da ake wa Allah madaukakin sarki, to wannan kuma yana kaiwa zuwa ga fitar addinin musulunci gaba daya. Allah ya kiyaye. Saboda haka babban abin da ya kamata mu abin nan shine mu a nan kasar tamu, musamman mu a nan arewacin Najeriya, ɗaya daga cikin abin da mutum yake dauka a matsayin girmamawa na kaiwa can ƙarshe shine ka durkusa masa. Ɗan uwa ba haka bane? Musamman game da manya da yara, babban abin da za ka yi wa mutum ka girmama shi, ya gane cewa wani mai ladabi ne da biyayya. In za ka tsara cewa ai idan ya zo gaishe ni ma baya gaishe ni a tsaye sai ya durkusa. Wallahi baya gaishe ni a tsaye sai ya durkusa. Wannan shine al'adam. Na ga wani, ina ji irin ɗalibai da suke zuwa jami'a islamiyya su yi karatu, ya tura wa al-lajnatid da'ima wasiƙa, yana tambaye su game da wannan ɗin, cewa al-lajnatid da'ima shine manya-manyan malaman ƙasar Saudiya waɗanda suke bada fatawa akan abu idan ya rikice. A lokacin bin bazan yana da ransa aka yi abin, ya tura takarda cewa a ƙasarsu ko a nahiyarsu abinda ake ɗauka a matsayin girmamawa shine ka durƙusa wa mutum. Ya ce yana neman aure kuma yana son matar da zai aura. Babanta ya ce kuma in ba ya durƙusa masa wallahi ba zai bashi ba. Wallahi wannan abin da nake gaya muku ya faru. Takarda ya rubuta da wannan abin da na gaya muku, ce wallahi in ya ce masa in ba ya durƙusa ba zai bashi ba. Shi kuma yana son matar nan. Kuma shi ya karanta hadisi an ce durkusa na baki, waya ba zai yi ba ko da gaba in ya so sai ya daina ko abin da ya kama da haka. To shine dukkanin malaman gaba ɗaya suka haɗu suka kawo hadisai da fatoyin malamai akan abin da yake akan bayanin da malamai suka game da durkusa ko abin da ya kama da gaba ɗaya suka tabbatar da cewa abin haramun ne bai inganta ba. Suka nuna masa cewa bai kamata a ce ya asara imaninsa ko kuma ya saba wa Allah madaukakin sarki saboda neman aure ba. Ina fata an fahimta. In dai za a bashi saboda Allah a bashi, amma ba sai ya durkusa ba. To kaga babban abin da ya kamata mu fahimta shine su iyayenmu su fahimci cewa girmamawa da mutuntawa shine a girmama ka hanyar da Allah madaukakin sarki ce a girmama ka. Al'adan mu ce wannan. To amma ita al'ada idan ta cika da addini sai mu kokari mu raba da ita, mu hakuri. Ko da muna so hakuri za mu raba da ita. Amma idan al'ada ta zo, akwai al'adun mu da yawa wanda ba su cika da addini ba, nasi bai tabbata akan haramta su ba. Shikenan sai a cigaba da babu wanda ya sai hana ka. Kamar yadda na sha gaya muku cewa abin da yake na mu'amala yana nan a buɗe, komai halaka ne sai abin da shari'a ta ce ba daidai bane. Duk abin da ka san kana yana mu'amala, in dai mu'amala ne to halaka ne, ka cigaba da yin kayanka har sai shari'a ta zo ta ce maka da kaza ba daidai bane. An fahimta? To idan al'adar da muke ta dace da addinin mu, alhamdulillah. Idan ba ta dace da addini ba, addini kuma bai hana ba, to sai mu cigaba da yin kayanmu ba laifi. Ina fata an gane. Amma idan nasi ya tabbata akan ta yace ba daidai bane, to hakuri za mu yi raba da ita sai mu daina yi. Su iyayenmu sai a ji hankalinsu, a musu nasiha su fahimci cewa hanyar da za a girmama ka ita ce hanyar da Allah madaukakin sarki ya tsara ya ce a girmama ka tana, ita ce hanyar da kai kanka za ka yi alfahari da girmama ka tana. Amma duk abin da aka ce babu kyau a addini, kai kanka za ka so a rinka maka abin da babu kyau? Saboda Allah, babu kyau a zo a rinka maka abin da babu kyau? Saboda haka yanzu mu fahimci cewa durƙuso dan gaisuwa wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci, ƙawalan wahidan babu wani abu na biyu. Ina fata an fahimta. To kun ga an share gima akan waɗannan abubuwan da yawa, cewa ana raina iyaye ko abin da ya kama da haka. To addinin musulunci abu ne, idan karatu ne, idan ya zo dole sai an karanta. Sai mu wuce mu karanta wannan hadisin saboda kada a ce muna raina iyaye ko abin da ya kama da haka. Dole ne mu karanta. Ina fata an fahimta. Dole ne mu karanta mu yi bayani. Wanda ya gamsu da abin da aka faɗa, to alhamdulillah abin da ake fata. Wanda bai gamsu ba kuma, to sai ya kawo hujja da take tafi wannan, in Allah da za mu karɓa. Kullum abu a shirye muke mu karɓa abin da yake. Hujja ce dalilai ne alqur'ani ko hadisi abin da ya fana mu wanda muka kawo. Amma dai hadisi ne wannan, gashi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa. Sannan fatoyin malamai da yawa mutumin da yake bincike zai gani. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To ina gani sai mu dakata anan saboda lokacin sallah. Abin da muka faɗi daidai, Allah ba mu ladan gaba ɗaya. kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana.